This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa.
Sashen Hausa na Murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum, barkamu da asuba da fatan an waye gari lafiya. Hawa Sharif ce tare da Sarfilu Hashim da sauran abokan aiki. Muke farin cikin kasancewa da ku a shirin na safiyar yau Litinin 11 ga watan Nuwamba shekarar 2024. Kafin ku ji abubuwan da muke tafe da su, ga Sarfilu da kanin labarai.
To, hawa shugaban Amurka Joe Biden zai tattauna muhimman batutuwa na cikin gida da waje tare da zaɓen shugaban ƙasa Donald Trump lokacin da shugabannin biyu za su haɗu a ranar Laraba. Akalla sojojin Chad 15 ne suka rasa rayukansu, yayin da 32 suka ji rauni a wata arangama tsakanin sojojin kasar da 'yan Boko Haram a ranar Asabar. Haka kuma za a ji cewa jiya Lahadi hare-haren jiragen Isra'ila sun kashe mutane da dama a Lebanon da arewacin Gaza.
Kanin labaran kenan. A bangaren rahotannin, za ku je da al'ummar jihar Zamfara ke ci gaba da kokawa dangane da halin ni'asin da suke ciki game da matsalar tsaro da ke ƙara ci kamar wutar daji a sassan jihar.
Yau wata na uku kenan ba zama ba tsayi ni da yara ko yaushe sai mun hanyar kasuwa mun tsare an je kasuwa an dawo yanzu kuma mun dawo mana ga karkara.
Haka zalika, muna tafa da wani rahoto kan alwashin da hukumar kafa shingen yaƙi da hamada ta Najeriya, Great Green Wall, ta shana cewa za ta raba irin dabino har miliyan 5 mai samar da yabanya sau 2 a shekara.
Seedling da za mu raba na irin dabino da za mu raba miliyan 5 dinnan wannan planting season din da za mu shiga. Alisafin mu shine a shekara za iya samun biliyan 200.
Sai a biyo mu domin jin waɗannan da ma sauran rahotanni da ke tafe. To, amma da farko ga kashin farko na labaran duniya.
Jama'a, assalamu alaikum, da fatan an waye gari lafiya. Ga labaran duniya. 'Yan kwanaki kafin jam'iyyar Republican ta zaɓi sabon shugabanta a majalisar dattawa, shugaba mai jiran gado Donald Trump na matsa lamba kan 'yan majalisar su canza dokokin majalisar dattawa kuma su ba shi ƙarin iko wajen naɗa ministocinsa waɗanda ba a tantance ba. Sanatocin jam'iyyar Republican da suka haɗa da John Thune daga South Dakota da John Cornyn daga Texas da Rick Scott daga Florida suna gudanar da wani zaben sirri a ranar Laraba domin jagorantar majalisar, yayin da tsohon shugabanta Mitch McConnell zai yi ritaya daga mulki bayan kwashe kusan shekaru 20. Trump bai amince ba ko ya fito ya nuna goyon baya ga kowannensu daga cikin 'yan takarar ba, amma a ranar Lahadi ya bayyana cewa yana sa ran sabon shugaban zai bi wata hanya ta daban daga tsarin da aka saba na majalisar dattawa domin ba shi damar naɗa ministocinsa cikin sauri. A ɗaya ɓangaren kuma, shugaban Amurka Joe Biden zai tattauna muhimman batutuwan cikin gida da waje tare da zaɓen shugaban ƙasar Donald Trump lokacin da shugabannin biyu za su haɗu a ranar Laraba, kuma zai buƙace shi da kada ya yi watsi da Ukraine, inji mai ba da shawara kan harkokin tsaron ƙasa Jack Sullivan a jiya Lahadi. Trump na jam'iyyar Republican zai fara aiki a ranar 20 ga watan Janairu bayan doki mataimake shugaban kasar Kamala Harris a zaben shugaban kasa da aka gudanar a ranar 5 ga watan Nuwamba. Biden ya gayyaci Trump da ya zo ofishin Oval a ranar Laraba, inji Fadar White House. A wata hira da aka yi da shi a shirin Face the Nation na gidan talabijin na CBS, Sullivan ya ce babban saƙon Biden shine alƙawarin jajircewa don tabbatar da miƙa mulki cikin lumana, sannan zai kuma tattauna da Trump kan abubuwan da ke faruwa a Turai da Asiya da kuma gabas ta tsakiya. Akalla sojojin Chad 15 ne suka rasa rayukansu, yayin da 32 suka ji rauni a wata arangama tsakanin sojojin kasar da 'yan Boko Haram a ranar Asabar. Kamar yadda mai magana da yawun sojojin ya bayyana, yana mai cewa an kashe 'yan Boko Haram 96. A jiya Lahadi, General Ishaq Achek bai bayyana inda aka kai harin ba, kuma bai bayar da cikakken bayani kan lamarin ba. Ya bayyana a gidan talabijin na kasar cewa sojojin sun kuma raunata 'yan Boko Haram 11 tare da kwace makamai da kayan aiki. Rundunar sojin ta tabbatar da al'ummar kasar cewa an shawo kan lamarin, kuma ana ci gaba da gudanar da ayyukan gano sauran abubuwa a wani bangare na Operation Husker Night, inji Achek, yayin da yake magana kan farmakin da sojoji suka kaddamar domin fatattakan mayakan Boko Haram daga tafkin Chadi. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC.
Gaba kaɗan a cikin shirin Sarfili zai sake dawowa da ƙarshen labaran duniyar. To amma kafin nan bari mu je ga rahoton mu na farko da zai kai mu jihar Zamfara da ke arewacin Najeriya. Jihar da ke ɗaya daga cikin jihohin arewacin ƙasar da matsalar tsaro ta yi wa katutu. Daga gusau fatar gwamnatin Zamfara ga wakilinmu Abdulrazak Bello Kaura da cikakken rahoto.
A daidai lokacin da wasu al'ummomi ke murnar samun sauƙin hare-haren 'yan bindiga a hanyar gusau zuwa Funtuwa, wasu mazana yankunan karkara a jihar ta Zamfara na kokawa ne tare da neman agaji akan farmakin da 'yan bindigar ke kai musu a gonakinsu a daidai lokacin da suke aikin cire amfanin gonar da suka noma, musamman a yankunan nasarar Bukullu da Zarumai da Wanke da Moriki da Bilbis a ƙananan hukumar mulkin Bokoyum da Maru da Gusau da Tsafe da Zurmi da dai sauran yankunan da ke fama da ƙalubalen tsaron a jihar Zamfara. Kamar da wasu da suka nemi a saka sunayensu suka bayyana mani daga yankunansu daban-daban.
Yau wata na uku kenan ba zama ba tsayi ni da yara ko yaushe sai mun ci hanyar kasuwa mun tsare an je kasuwa an dawo yanzu kuma mun dawo muna ga karkara. Muna cikin wani hali da fangowa da gefe da ɗan haji ko sai ɓarayi da sun zo kashe mana mutane sun ɗaukan mana mutane sun yi daji. Mun zo suna ƙone mana kayan abin unhwanin kayan gona. Yanzu haka ga rucin mun gani da kin daji sun koro mutanen mu daji. Kaga shekaran jiya siyan nan ma ana gama la'asar sun ka shigo gonakinmu suna ta harbin kowa da kowa sun ka samu harbi suke sai da suka harbe mana mutum biyu suka kuma tafi da mutum ɗaya yanzu haka yana hannu.
Shi ma wani shugaban na 'yan banga a yankin Ɗan Kurmi na ƙaramin hukumar mulkin Maru cewa yi duk da ƙoƙarin da 'yan bangar ke yi wasu lokutan 'yan bindigar na kai hare-hare fiye da sau biyu a wuni ɗaya.
Wallahi yau mutanen nan sun zo muna haskashi biyu sun hito daga wajen ango daga sun ka gangaro kuma duk kafin sojoji gari don Allah yana roƙo ga gwamnati don Allah ta taimaka mana.
'Yan bindigar dai a jihar Zamfara sun bullo da kai hare-hare ga manoman ne a yanda suka cire amfanin gona bayan da haikutar tsaro ta tarayyar Najeriya ta bullo da wani sabon salon yaƙi da 'yan bindigar da ake kira Operation Fansar Yamma wanda tun bayan kaddamar da shi aka samu sauƙin kai hare-hare akan manyan hanyoyin jihar duk da cewa a makon nan ma sai da 'yan bindigar suka kai wa sojoji hari a lokacin da suke kan hanyar su a cikin garin Bilbis ta ƙaramar hukumar mulkin Tsafe lokacin da suke gudanar da aikin sintiri. Haka ma hanyar gurusu zuwa Nasarawa a yankin ƙaramar hukumar mulkin Bukoyum ta zama wani tarkon mutuwa ga matafiya a yankin inda 'yan bindigar da ke dabbobinsu da ke cikin dajin makakari da gandu ke tara hanyar ta karkara kusan a kowane lokaci. To sai dai guru Kaftin Ibrahim Bukar na sashen hulɗa da kafafen yaɗa labarai na yar kudu tsaro tarayyar Najeriya ya ce 'yan bindigar shure-shuren mutuwa ne kawai suke yi.
Kwanan nan inda sojojin sama suke ta ruwan bama-bamai a kan waɗannan 'yan ta'adda, to kaga dama abun in yana shirin ƙarewa sai ka ga yana guje-guje su abin da yake faruwa kenan. Amma mu sojoji za mu ci gaba da aikace-aikacenmu.
To amma ya ce akwai buƙatar haɗa ƙarfi da ƙarfe domin ganin an kai ƙarshen matsalar kwata-kwata. Al'ummar jihar Zamfara dai yana ci gaba da biyan miliyoyin nerori ga 'yan bindigar walau dai a matsayin kuɗin fansa akan 'yan uwansu da aka yi garkuwa da su ko kuma a matsayin haraji. Abdulrazak Bello Kaura, sashen Hausa na murya Amurka daga Gusau a Najeriya.
A gaida Abdulrazak Bello Kaura, yanzu kuma ga ƙarshen labaran duniyar.
Jiya Lahadi, hare-haren jiragen yakin Isra'ila sun kashe mutane da dama a Lebanon da arewacin Gaza, duk da cewa Firaministan Isra'ila Benjamin Netanyahu da zaɓen shugaban Amurka Donald Trump suna tattaunawa kan hanyar da za a bi idan Trump ya hau karagar mulki a watan Janairu. Shugaban na Isra'ila ya ce ya yi magana da Donald Trump sau uku tun bayan zaɓen shugaban ƙasar Amurka a makon da ya gabata, kuma ya ce suna ɗaukar matsalar Iran da kyau daga kowane ɓangare da kuma haɗarin da wannan matsala ke haifarwa. Netanyahu ya ce yana ganin babbar dama da Isra'ila ke fuskanta a fannin zaman lafiya da faɗaɗa ta, amma bai faɗi ƙarin bayani ba kan wannan magana. Kafin gudanar da zaɓen, Trump a cewar labaran Isra'ila ya shaida wa Netanyahu cewa yana son Isra'ila ta kawo ƙarshen yaƙin da take da ƙungiyoyi biyu masu samun goyon bayan Iran, mayaƙan Hamas a Gaza da kuma mayaƙan Hezbollah a Lebanon, kafin rantsar da shi a matsayin shugaban ƙasa a ranar 20 ga watan Janairu. Ƙungiyar Taliban a Afghanistan ta aike da wakilanta zuwa ƙasar Azerbaijan jiya Lahadi domin halarta wani babban taron sauyin yanayi na Majalisar Ɗinkin Duniya wanda ke zama irinsa na farko tun bayan da suka kwace mulki shekaru uku da suka gabata. Kafofin yaɗa labarai na gwamnatin Afghanistan sun rawaito cewa Mut'ul Haq Khalis, shugaban hukumar kare muhalli ta ƙasa, ne ke jagorantar tawagar ta Taliban, wadda ake sa ran samun matsayin ƴan kallo maimakon adama da su. An shirya fara taron sauyin yanayi na Majalisar Ɗinkin Duniya wanda aka fi sani da COP29 a yau Litinin a Baku, babban birnin ƙasa Azerbaijan, kuma zai ci gaba da gudana har zuwa ranar 22 ga watan Nuwamba. An cire ƙungiyar Taliban daga tattaunawar sauyin yanayi ta ƙasa da ƙasa a baya-bayan nan, saboda babu wata ƙasa da ta amince da ita a matsayin halastacciyar gwamnatin Afghanistan, kuma ba ba su izinin zama a kujerar ƙasar a zauren Majalisar Ɗinkin Duniya ba. Daga ƙarshe hukumomi sun ce sun kama wani matashi ɗan shekara 25 da aka same shi da makami a lokacin da yake barin wurin da ake harbe-harbe a jami'ar Tuskegee da ke jihar Alabama. Hukumar tabbatar da doka ta Alabama ta bayyana mutumin a matsayin Jacques Marek na Montgomery, amma bata bayyana ko ɗalibi bane ba. Ta ce yana da bindigar hannu mai ɗauke da na'urar sauya bindiga ta zama mai haɗarin gaske, kuma yana fuskantar tuhumar gwamnatin tarayya kan mallakar bindigar. Ba a dai san ko Marek yana da lauya wanda zai iya magana a madadinsa ba. Har na ranar Lahadi ya yi sanadin mutuwar mutum ɗaya tare da jikkata wasu 16. Hukumomi sun ce mutumin mai shekaru 18 da ya mutu ba ɗalibin jami'a ba ne. Harbin ya faru ne a daidai lokacin da jami'ar Bakar Fata a tarihi take gudanar taron ɗalibai da tsaffin ɗalibai karo na 100.
Labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. To madalla, har yanzu dai muna Najeriya, wannan karan a Abuja babban birnin ƙasar, inda hukumar kafa shingen yaƙi da hamada ta Najeriya, wadda ake kira Great Green Wall a Turance, ta ce za ta raba irin dabino guda miliyan 5 mai yin yabanya sau biyu a shekara. Wannan dai na daga cikin muradun samar da bishiyoyi don cin ribar samun kuɗin shiga da kuma yaƙi da ɗumamar yanayi. Wakilin sashen Hausa Nasiru Adamu Al-Hikaya na ɗauke da ƙarin bayani cikin wannan rahoton da ya aiko mana.
Hukumar da ke aiki a jihohi 11 da ke fama da barazanar hamada a arewacin Najeriya na yayata kamfen ɗin samun akalla kowa ya dasa bishiya ɗaya har ta samar da kariya da inuwa. Shugaban hukumar Sale Abubakar ya ce an samo irin, kuma duk wanda ya same shi zai rika samun makudan kuɗi.
Dibino zai tsoro shekara 3 zuwa 4 ya soma yayi yaya, kuma zai ƴaƴan nan sau biyu a cikin shekara. Kestawa da muka yanzu sidilin da zamu raba na irin dibino da zamu raba miliyan 5 din nan wannan planting season da zamu shiga. Lissafin mu shi ne a shekara za a iya samun biliyan 260 na naira. Aka yi girbi kenan, za a ce koya ne. Aka tsinki wannan dibino nan. Yanzu wanda ya samu kamar 20 misali. Muna kyautata zaton akan cewa a kowane wata zai iya samun miliyan 1 daga gindi 20 na wannan dibino da za mu raba. A shekara zai iya samun dibino na miliyan 1 da zai sayar a kowane wata.
Game da tsarin nan na dasa bishiyoyi don samun biya daga kasashen ƙetare wato carbon credit, Sale Abubakar ya buƙaci jama'a su kafa ƙungiyoyi don yin aiki da hukumar wajen samun kasafin.
Maganan carbon credit da kai a haɗa ƙungiyoyi, in so za a haɗa ƙarfi da ƙarfe ne. Kowa ya huto mu haɗu mai wannan abun tare, shi ne zai amfane mu a nan gaba. Mu samu kwanciyar hankali a cikin yanayin mu. A cikin wannan shiri da muke da shi, kowa ya kokari kuma a gidansa ya yi wani ɗan lambu inda zai rika yin kayan miyan gidansa ba tare da ma sai ya je kasuwa ya abin nan ba.
Wato yadda ake cikin tsananin kuncin tattalin arzikin nan ba.
Yawwa, kowa ya samu ɗan wani ɗan waje a gidansa. In yana neman shawara daga waje, muna da ma'aikatan da za su je su yi maka a gidanka ma. Ka nuna musu filin, sai su je sai su haɗa maka, a yi maka lambunka, kayan miyanka duk kana nan kana da shi a cikin gida ba tare da ka tafi kasuwa ba.
Gwamnatocin jihohi da ƙungiyoyi kan kaddamar da dashen bishiyoyi, amma ba lalle ne su samu kulawa ba bayan kammala buki. Lamarin dausayi a yankin arewa ya haɗa da kogunan da hamadar ke kafar da su, musamman a lokacin rani.
Sunana Musa Balaya Kasai ne, National Coordinator na Arewa Green Movement. Akwai wani abu da ake kira River Bank. Shi haɗe da jama'a are ya taho ne daga yanki wanda ya haɗe da tafkin Chadi. To ran da hanyar ruwa ɗaya ta toshe, to ma samar da ita ma za ta dakata. To shine dalilin da ya janyo wannan tsolancewa na tafkin Chadi. Sai an yashe wannan haɗejar jama'ar, in ana son kowane bangare ya samu kyakkyawar gudanar ruwa.
kuma wataƙila zai sa tsirrai su ci gaba da fitowa, bishiyoyi su ci gaba da hayayyafa.
Babu ko shakka a ciki, daga nan ne mutane masu noman rani suke samun gabbai da suke fidda ruwa su kai gonaki, su kai tafkuna, su kai ko ina domin wuri ya zama da ni'ima. Tsirrai sun fito, wuri ya inganta ko ina kore shar.
Sare bishiyoyi don samun itacen girki bai dakata ba, duk da samun zaɓin hanyoyin iskar gas da wa'imma ba rahusar amfani da su a karkara, ko wasu na ɗari-ɗarin amfani da zaɓin don gudun tashin gobara. Nasiru Adamu-El-Hikaya, murar Amurka daga Abuja, Najeriya.
A gaida Nasiru Adamu-El-Hikaya, masu sauraro ana sauraron shirin ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC a kan mitoci 16, 25 da kuma 31. A jamhuriyar Nijar za a iya sauraron mu ne ta tashar mata VOA Africa a kan mita 200.5. Baya ga haka, duk sanda aka yi sha'awa za a iya zuwa shafukanmu na intanet a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Yanzu kuma lokaci ne da za a saurari shirinmu na gaba.
Jama'a assalamu alaikum. Masu sauraro, barkanmu da wani sabon shiri na ciki ya gaskiya da har kullun kan bukarin take haƙƙin ɗan adam. A yau za mu fara duba wani zargin damfara filaye a yankin Karu na jihar Nasarawa. Ku biyo mu cikin shirin. Sunana Sarfi Hashim Gumel. Sabon shirin ciki da gaskiya zai sauko a karamar hukumar Karu da ke jihar Nasarawa da ke makwabtaka da Abuja, inda aka sarin ƙananan ma'aikata da ke aiki a cikin Abuja ke zama don samun sauƙin kuɗin haya, wasu kuma har ukuta suke yi suna mallakan muhallinsu a yankin. Ana samun waɗanda ake zargi da damfarar mutane kuɗi da kuma wajen sayan filaye da ke karkarewa da Allah ya isa, ko kuma a shiga kotu a yi ta shari'a, inda akan samu fili ɗaya da mutum uku ko huɗu za su ce duk nasu ne, don wani ya sayar musu da sunan nasa ne ko dillali ne. Za mu duba misali ɗaya da ya faru da wasu bayan Allah kamar yadda za a ji.
To, salamu alaikum, sunana Buhari Yunusa Kumuriya. Tabbas irin karin maganar nan da Hausawa suke cewa a lallaɓa kura da fatar akuya ne, saboda akwai wani bawan Allah da muke zaune da shi a nan anguwanmu sabon gari Maraba, wanda ake ce masa Umar Garba Adahama. A da dai kan ina ganin kimansa da mutuncinsa kwarai da gaske sosai, sakamakon zuwa wurin abokina da yake yi suke harka arziki gaba daya, shi yasa ni ma har na biyu wasu mu ma muke irin wannan gaisuwa ta harka arziki, ina ganin sa mutumin kirki. To, shi wannan aminin nawa Alhaji Idris dan Gwamulo, so sai sakamakon irin hidimar da yake wa shi Umar Garba Adahama, so sai yayi masa alƙawarin cewa zai bashi guri tunda shi Alhaji Idris a gidan haya yake. To, dan ya shi Umar Adahama suna dan harkar filaye. To, da aka yi haka sai ya ce to amma ya kawo 100,000 za a bawa masu gadin gurin nan. To, shi da yake ba mai ƙarfi bane a guri na yake ta dan tattara kuɗin nan, har ya tara kuɗin nan. To, da ya tara kuɗin nan aka fara samun 50,000 muka je aka kai masa da ni. Aka ƙara samun 50,000 muka je aka kai masa, sai sai to tunda ni wani lokacin ina harka fatauci ne, ina dawo ina gari ba na wani abun, shi kuma yana da gurin kasuwa ne a zaune, sai to tunda ni rana dawo ina nan a zaune mu je a cire mun gurin a nuna mun. Muka je aka cire masa guri aka nuna mun, na sa guri albarka. To, daga ganan ni ma sai naga guri kaman alaman yayi mini. To, da naga yayi mini sai nake ce masa to ni ma ina son kaman na san nawa zan baya. Sai ya ce to muka daidaita, yace na bashi 250,000 a wannan lokaci, kusan shekara uku da ta wuce kenan. To, bayan mun yi haka sai akwai wa'insu aminai na ana cewa ɗaya ɗahiru ɗaya almukutar dogo. Ɗahiru sai ya ce to shi ma muka muna zuwa gewaya da shi, sai ya ga gurin ya masa, ya ce in tambaya masa in mutumin yana da shi zai siya. Na tambaye shi kana da fili a gurin, na ya ce eh, dama ai fulutu goma gare shi. Sai ya ce to wani amini na ne zai siya, ya ce to wanne yake su kamaya yake so, ya ce 50,000, ya ce to a bashi 350,000. Ɗahiru ya ɗauko kuɗi ya bashi, aka ce za a je a cire mana. Daga baya ya ce zai ƙara wani 50/50, aka ƙara masa 350,000 suka zama 600/700, yana da 50/100. To, bayan an yi haka muna nan dai ana zuwa gewaya shi ma ɗayan aminin namu almukusa sai ya ce yana so a takaice dai shi ma ya sai kamar na dahirin 100 by 50 ibiya malam naira 700 to ana nan sun je za a cire guri ko kamun haka kamun a yi digin nasu sai shi kuma malam Umar din ya kara kira Umar Garba Adahama ya kira ne ya ce akwai makoci na da zai sayar da gurinsa amma yana so in sai gurin nan tunda kusa da ni nace a barin siya ba ni dan kasuwa ne ina dan yanzu kaya suna ta hawa farashi dan haka ba zan sayi filin nan ba bayan mun sayi wancan namun fa kusan da shekara biyu kenan fa ba zan siya ba so sai ya ce ai arha ne tunda yanzu shi kudi yake so zai wasa hidima ne zai siya arha ai da in tafi da kudin kasuwa ma ƙara mun sai filin shi in bari a gurinsa cikin sati ɗaya zai iya siyar mun a samu riba ninkin ba ninkin nace a nace to ni ina ganin kamar harkar arziki zamu yi na fasa tafiya kasuwa satin ma na ɗauki kudi na bashi bayan na bashi sai nace masa to yanzu tunda ya kasance haka na samu NCM kudaden daga wurin abokan harkokinmu nace zan tafi kasuwar dole na tafi kasuwa kafin in dawo mu je a cire guri a yi digin in haɗe shi da nawa sai shi da kansa fa ya kira ni yake cewa wai ai gurin nan ya je ya samu ai ni ne katanga nace ya zan zo in yi katanga ba da sanin ka ba ni da bana gari ma ha sai ya ce to Allah ya dare ni lafiya na dawo na zo na same shi na ga yadda katanga yake yace in kawo kudi a bawa masu lura da gurin nan ya kiran su na dauki kudi na ba su yace to wannan guri na ne don haka an cire iya gurin nan yasa na je na nemo masu digin muka yi tsada da su aka cire mun iya guri na haka foundation daga baya sai wani yaron sa Bashir sai ya rufe gurin sai na dawo da safe na sa masu digin suka dawo su ƙara bude mun digin to muna kan budewa sai aka turo wani yaro ya zo ya ce in dakata da wannan aikin nace ba zan dakata ba ai guri na ne suka ce in dakata an canza mun guri nace a ba wanda ya canza mun guri ba zan dakata ba sai ya ce to aka kira wani wanda aka ce wai police ne shi aka siyo da guri yazo ya same ni yace a yaya muka zo cikin gaisuwa muka gaisa ta mutunci yace ya nazo na ga an yi wannan abu na haka wannan guri sai nace kai ma ai da ka zo kaga dagin dina kaga biko na ka zo ka ture shi kai baka yi bincike ba ka zo ka sa naka ai kai ne ya kamata ma abin sai ce to ai in nazo na ga wannan sai in tsaya in yi bincike nace to ina zan yi sai ce to mu tafi in dakata da aiki nace na dakata ya ce mu tafi station nace mu je
to a bangaren wanda ake zargi da shirye wannan badakala Umar Garba Adahama shi dai asalin aikin sa malami ne mai addu'a dan samun ihsani amma ya afka harkar filayi inda wasu waɗanda suke zargin ya damfare su har suka gurfanar da shi gaban kotu ga dai abin da ya shaida wannan fili
to da farko dai akwai amini na sunansa Alhaji Idrisa suna ce masa Alhaji dan Mamulo muna harkoki na arziki da ni da shi wanda a duk lokacin ma da ya kasance ko da bani da wani abu haka ko bani da kudin cefa ne nakan iya tura yara na su je su same shi zai kuma yi musu dukkan wani abu da ake bukata to amana ta shiga tsakanin mu da shi sosai na taba bashi wani fili ya nuna yana da bukatan a sayar da filin a bashi kudin yana da bukata na sayar da filin na je na kai masa kudi kashi na bashi
ni Umar dama kana da filaye ne
kana ji na
da ina ji
ni ba ina da filaye bane amma tunda na tashi ina karami ba harkan da muka fi fahimta idan kana da dan wani sauri ka sai kadara kana fahimta na yawwa mun saba da maganar mu sai fili idan a hankalin ka samu sarari ka gina wani lokacin ma mukan gina gidaje mu saida saboda ban da wani harka wanda ya wuce almajiranci to daga nan kuma mukan sayan fili in muka samu da sauki mu siyar
okay kai malamin islamiya ne haka
a ni gaskiyar magana ba malami ne na islamiya ba
eh almajiranci ne yin alƙairin ta addu'a da sauransu din nan
eh lalle haka ne kwarai
Malam Umar in za mu tafi a gurguje ni bayanin duka sama musu filaye ba ma shi Buharin ba da wasu ko mutum biyu ne haka su ma sun zo sun samu filaye a wajen naka
abu da nake bayan na Buhari ka gane sai Muttari ya zo shi Muttari kafinta
yawa shi ma ya samu fili a wajen
yawa shi Muttari da ya zo shi ma yana bukatan fili ya siya kana ji na?
Shi ma aka sama mata.
Yawwa shi ma mutari ya sai fili 50/100.
Amma
kana fahimta na?
Umar ba wai ina so ki gaggawa bane abinda nake nufi. Duk waɗannan da suka yi musu alfarma sun samu filaye a takaice. Shin filayen su sauran naka ne ko na mutane ne kake samu ka sayar musu
kedilan? Ko zuwan da kake yi din ma na haɗa su da mai wuri, ni ba ni ne mai wuri ba.
Malam Umar, to me ya kawo aka zo kuma filayen aka koma har da ƴan sanda zuwa samu yau an fara gini gobe an yi kaza?
Gaskiyar magana ba haka abin nan yake ba. Gaskiya ba haka abin yake.
Ya ake.
Abin ne da ya faru sai aka ce an yi aiki a filin. Ina gani na samu labari ba. Na kira su na tambaye su. Sun yi aiki a wuri suka ce ba su yi aiki a wuri ba. Na ce to yana da kyau mu je mu tabbatar. Muka je muka tabbatar akwai halama an zo an yi bigin ɗin wuri za a yi aiki a wurin. Kana fahimta na?
Ina ji.
Sai na ce musu to bari mu kira shi. Mu tambaye shi me yake faruwa. Muka kira shi a waya muka tambaye shi. Sai ya ce lalle akwai wasu waɗanda ya samu labari amma ya tura yara sun kore su saboda haka babu wani matsala a wurin insha Allah. Sai suka ce su gaskiya tunda abu ya riga ya zama haka kawai ba sa son wuri a ga musu da kuɗin su.
Umar, yanzu in kai ki zuwa ƙarshen maganar nan don ma mu gama ta da wuri. In faɗa ma su sun zargi ka da cewa kusan waɗannan filaye kamar da kai ake haɗa baki ake aka nemi damfare su ko aka damfare su akan waɗannan filaye. Gabaɗaya ma dama filayen kamar na rikici ne wanda ke ka saba shiga ba a sani ba, da an ɗauka kai mutumin kirki ne alhali ke yi harkar damfara kake yi.
Karaji na?
Ina ji.
Aƙalla ina tare da su tsawon shekara 10. Idan har ina wani abu wanda na damfara ko na zalunci. To su suna sane da haka. Idan kuma ba na yi suna sane saboda sun aminta da ni na aminta da su.
Masu raro, za mu kawo muku ci gaban wannan takaddama idan Allah ya kai mu shirinmu na gaba. Yanzu a madadin abokin aiki na Nasiru Adamu Yahaya da ya taimaka shirin ya zo gare ku, ni Sarki Hashim Gumal ke cewa muka kasance lafiya.
To madalla, sai a tara mako mai zuwa idan Allah ya kai mu domin jin wani sabon shirin. Da haka kuma muka zo ga gaba ta ƙarshe, wato labarai a takaice.
Yan kwanaki kafin jam'iyyar Republican ta zaɓi sabon shugabanta a majalisar dattawa, shugaba mai jiran gado Donald Trump na matsa lamba kan 'yan majalisar su canza dokokin majalisar dattawa. Kuma su ba shi ƙarin iko wajen naɗa ministocinsa waɗanda ba a tantance ba. Sanatocin jam'iyyar Republican da suka haɗa da John Thune daga South Dakota da John Cornyn daga Texas da Rick Scott daga Florida suna gudanar da wani zaben sirri a ranar Laraba domin jagorantar majalisar, yayin da tsohon shugabanta Mitch McConnell zai yi ritaya daga mulki bayan kwashe kusan shekaru 20. A ɗaya bangaren kuma, shugaban Amurka Joe Biden zai tattauna muhimman batutuwan cikin gida da waje tare da zaɓaɓɓen shugaban ƙasar Donald Trump lokacin da shugabannin biyu za su haɗa a ranar Laraba, kuma zai buƙace shi da kada yi watsi da Ukraine, inji mai ba da shawara kan harkokin tsaron ƙasa Jack Sullivan a jiya Lahadi. Trump na jam'iyyar Republican zai fara aiki a ranar 20 ga watan Janairu bayan doke mataimake shugaban ƙasar Kamala Harris a zaɓen shugaban ƙasa da aka gudanar a ranar 5 ga watan Nuwamba. Aƙalla sojojin Chad 15 ne suka rasa rayukansu yayin da 32 suka ji rauni a wata arangama tsakanin sojojin ƙasar da 'yan Boko Haram a ranar Asabar. Kamar yadda mai magana da yawun sojojin ya bayyana, yana mai cewa an kashe 'yan Boko Haram 96. A jiya Lahadi, General Ishaq Achek bai bayyana inda aka kai harin ba, kuma bai bayar da cikakken bayani kan lamarin ba. Ya bayyana a gidan talabijin na ƙasar cewa sojojin sun kuma raunata 'yan Boko Haram 11. Tare da kwace makamai da kayan aiki.
To masu saro, baki daya abinda ya sauka kenan a cikin shirin namu na wannan lokaci. Sai kuma an jima idan Allah ya kai mu da misalin karfe 8 agogon Najeriya, Niger kamar da Chadi. Karfe 7 kenan agogon GMT da Ghana za a jima da maimaicin shirin. Yanzu a madadin Sarfi Lahashin da ya taya ni gabatar da shirin da editor mu ta wannan zangon Grace Alheri Abdu, sai Dadi Balawi da ya bada umarni da ma injiniyan mu na yanzu. A washar wiki muke sallama daga nan Washington DC. Sai anjiman ku.